نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيدرك من نجوم كهؤلاء السنترة من المقدمة العزية كاتبه إمام مالك رحمه الله. راك دول أنهم بالله أكم مشروعيا يوم وانكا في آية وانكا يكي شيء عن صلى الله عليه وسلم يبين آمن شيء أعيك شيء من يذكني أتكني ولا لتاكي الشيخ أبو الحسن الكاذلي رحمة الله عليه يبين آمن أبو وانا حكم شهر كنت بسكين شأن وانكا يكي والغسل من الجنابة مشتمل على فرائض وسنن وفضائل شيء وانكا دقى جنبا يقول شيء أبوبوا وأنت تكفر الليل ده سنوني ده مستحبي فرائض جمع فرض الفرض ده الواجب ده المعنى الآية كما عندما كأم بتعليك كان الولاء شيني أبن بيتي أتشين سأفيلا ده ثم أتشين برن سأفيليتي إذا كي ذاك ساملا ده أم بكي بكما ذا الله مدوخ تسر كي ذي مكأوبة شيني فر الله شيني ثم واجبي ده فر الله ده واجبي ده باجن في الآية وذن جنهور المعلمات السنن جمع سنة أتمنى أن السنة شيء حيا تو أبن دعيك نتي واتو أبو بوان دع النبي صلى الله عليه وسلم يا أي كتاسي با أتفرشين بيّن شوى واجبين يعيس با تو أبن دعيك تبتا دعيك في إلم منزع الله صلى الله عليه وسلم دا كما الفضائل جمع فضيلة دا فضيلة دا رغيبة دا مندوب دا مستحب دي كنوس مع نفسه ايا شيني أبن دع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ترأيي ko kuma ya aikata shi amma bai bayyana shi ba yanda mutane za su gani ya zama to kan cewa sun dauke shi muhimmi kamar irin abubuwa yanzu kamar sallar idi sunna ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta domin a bayyana ta tsaka bayyi a bambance tsakanin sallar idi wadda nafila ce da kamar nafila dare da mutum zai yi wadda ita mustahabbi ce wacce sunna ce wannan kuma mustahabbi ce shine bambance tsakanin sunna da al mustahab ko kuma al fada'il فهنجي من بيانه وأن أبوه قد أكو وسوء الفرائض والسنن والفضائل يكي فأما فرائضه فخمسة فرلوانك قد أبيرني نية رفع الحدث الأكبر نية توتي والكري وانجي كما في جرمة وترسل تركي وانجي كما في جرمة الحدث كما عندما كجمع لك يقباتي شيني رسل تركي رسل تركي إنه قوم بينا كان شواء إلي ديني أقيت أرمي أقيت ببا أرمي شيني أكي أوتي شداء الولاء babban shine ake dauke shi da wanka saboda haka farilla ta farko na wanka shine kai niyyar cewa zaka tsarkake kanka daga babban rashin tsarki da dan adam ya tafi da shi shine janaba ba sai ka ambata janabar ba in kace al hadath in kan ayyana a cikin zuciyarka abinda kake nufi shine raf'ul hadath al akbar ko kuma ka illa a cikin zuciyarka cewa tsarkake kanka kake yi daga wannan abinda ya same ka sawa'un janaba ne ko kuma ummata ce haila ce ko kuma nifasi ne ta kulla a cikin zuciyarka kuma kamar yadda muka ambata a lokacin alwala'ita niyya ba furci ake da ita ba udirtawa ake a cikin zuci bal kamar yadda ibnu qasim yake da mutum zai fita daga gida ya tafi korama da take a gefen gari da ya fita daga gida da niyyar cewa zai je wankan janaba ne idan ya je koramar nan kawai ya je tsunduma cikin koramar nan ya gama wankan sa ya fito ya riga ya yi wankan janaba wannan niyyar ai da mafito wanda yayi daga gida niyyar yin wankan ke ta fito da shi to haka fuka hakan wanda suka fahimci abin nan dalalar alqur'ani da sunna to haka ba sai kai lakabi da ita ba wannan yin niyyar farilla ce saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne kawai da niyyoyin wa innamal likulli imri'in ma nawa mutum kuma kadai yana samun abin da ya niyya ne wannan shine hujja ta jumhurin malamai na cewa niyya sharadi ce a niyya wajiba ce a cikin wanka farilla ce a cikin wanka idan mutum ya wanka babu niyya ko kuma da niyya amma ba ta raf'ul hadath ba wankan sa bai yi ba alal misali mutum ya saba kullum zai tafi wajen aiki zai yi wanka ya yi wanka da soso da sabulu da niyya ya samu nishaɗin tafiya wajen aiki to daga naba a jikinsa sai tashi ya tafi je wannan wankan sai bayan ya je don aiki sai ya tuno cewa a ce fa akwai janaba a kansa da zai yi wankan nan kuma ya yi wankan sa ne da ya saba bai niyyar wankan janaba ba wannan wankan janaba wannan wankan ya wadatar akan janaba bai wankan janaba ba saboda bai niyya ba ko da ya yi niyyar da wannan wankan cewa ya yi niyyar wanka amma niyyar wankan da ya yi na tafiya aiki ne ba niyyar wankan ibada ba ne saboda haka dole ne a sai da niyya sannan wankan mutum zai inganta sabili sabiyana hana inganta wankan jama'a a ainihin yayin wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma mata masu wankan haila su hada su tara ruwansu da magaryarsu sun ga su wanka magarya tana tasiri akan ruwa kuma ta tasiri akan ruwa tana tasiri shire masa sifar tsoriya amma yace amfani da tsoro da ruwan zahir ne amma wannan bai hana ai amfani da magaryar agogo jiki ba domin ya zama to an samu wato karkatar jiki dan haka babu laifin mutum ya amfani da sabulu ya wanke jiki sannan ya yi amfani idan dai ruwan zahir ne mun saboda abin nan saboda ruwan bokiti da ake amfani da shi za a sanya idan mutum ya amfani da sabulu to lallai sabulun nan zai taɓa ruwa wanda yake wannan zai fitar masa sifarsa ta tsuhuriya sauran wankan da yi bai inganta ba amma in kamar a ce ruwa ne wanda yake zai riƙa tarara kamar na shawa mutum sai ya wanka da wannan ko kuma idan ya zamanto ya yi yadda yake zai zamanto bai sanya sabulu ya shiga cikin ruwan ya gurɓata shi ba zai iya yin wanka da sabulu babu wani abu alhin da yin niyya a haka zalika kamar wankan juma'a baya ɗaukewa ga wankan jana'a kamar mutum yana daga cikin sunnonin ranar juma'a mutum ya sadu da iyalinsa kafin tafiya masallaci to idan mutum ya sadu da iyalinsa yana da janaba ya zamanto ya zo zai hada wankan guda biyu bai tashi sai ya halarto niyyar wankan juma'a kawai ya manta da wankan janaba to wannan wankan juma'a zai dauke masa na janaba ba zai dauke masa ba saboda shi wankan juma'a din nan mustahabi ne na janaba ko wajibi ne amma da ya halarto wankan janaba amma ya manta da niyyar wankan juma'a na juma'a ya shiga cikin na janabar ko bai shiga ciki ba wajahan a wajen malamai waɗanda suka ce ya shiga domin shi sunna ne wannan kuwa wajibi ne sunna za ta shiga cikin wajibi kamar yadda idan mutum ya shigo cikin masallaci sai sallar azhar maimakon ya tahiyatul masjid to wannan sallar azhar din ta tsaya masa a makamin tahiyatul masjid domin sunna za ta shiga cikin farilla wannan kuma suka ce a'a wankan janaba dai yana nan amma bai samu falalar wankan juma'a ba domin bai yi niyyar ba duk wannan aqwali a cikin mazhabar Imam Malik dan haka abin da yake in mutum yana so ya samu falalar wankan juma'a kuma ya samu ingancin wankan janaba ya niyyar abubuwan guda biyu ya niyyar wankan janaba tare da wankan juma'a niyyar ayyuka guda biyu sai aiki ɗaya sai zamanto masa a maimakon waɗannan ayyuka guda biyu to farilla ta farko kenan niyya wannan kamar yadda muka ce ba wanda ya saba a cikin wannan cikin malamai sai Imam Abu Hanifa ya saba a wajen niyya yana cewa niyya ba wajiba bace a wajen wanka wala a wajen alwala saboda wannan tsahara ce wannan ba ibada bace wasila ce ta ibada amma sahih ibada ce saboda umarni da Allah ya zo da shi duka abinda Allah ya umarni da shi yana nufin yana daukan hukuncin wajibi ko yana daga cikin ayyukan ibada wa ta'minu zahiri al-jasadi bil ma farilla ta biyu ganewar sauran jiki baki daya da ruwa dukkan jiki ya zamanto ruwa ya gane shi shine ma'anar al-ghusl wankewar jiki gabaki ɗayan jikin mutum ya zamanto ruwa ya gane shi wajen taɓawa kamar yadda aka sabanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Aisha ummul mu'minin da hadithin Maimuna dukkansu sun bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarara ruwa akan sauran jikinsa baki ɗaya a hadithin Maimuna ta yi nasti thumma asaba ala sa'iri jasadihi al-ma sannan ya tarara ruwa a sauran jikinsa kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma Ummu Salama yayin da zata wankan haila yake mata tahuffi ala ra'ataki thalatha hayati ki wato zuba ruwa a kanki sau uku thumma tafidina al-ma'i ala jasadiki fa idha anti qad tahurti sannan ki kwarara ruwa a jikinki sai zama to kin yi tsarki saboda haka dukkan jiki ya wajaba ya zamanto an gane shi da wanka idan mutum ya bar wani jiki na jikinsa bai gane shi da wanka ba ya zamanto cewar bai yi wankan janaba da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ba saboda wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam fassarar ayar da Allah yake cewa in kuntum junuban fastaharu ita ce tsaharar da Allah yake nufi waddalku farilla ta uku addalku cuccuɗawa ba kai ka tarara ruwa ba a'a ka bi gaɓɓanka kana cuccuɗawa wannan farilla ce a wajen Imam Malik. Kamar yadda muka bayyana lokacin alwala, wannan mas'ala ta daga cikin mas'alar da Imam Malik ya kaba ma sauran malamai. Sauran malamai a matsayin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ba ta ganin wajibin cuccudawa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisin Ummu Salama ce mace ya kawai ta farara ruwa a jikinta. To shi kuma Imam Malik abin da ya duba, ya duba cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana wanka da sa'i daya ya zuwa ga mudu biyar. Sa'i daya ya zuwa ga mudu biyar. Wato kamar kofi biyar kenan. An san dai mudu, mudun nabi. Wanda ake auna zakatun da kai da shi. Mudun nabi. An san kofi ne. Da bai kai moɗa ba ma. Irin moɗan nan tam, irin kofin shayin nan da ake sha yawa. Gabban moɗan. Da kai mudun nabi. Ya fi mudun nabi wannan. To guda hudu da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi. Yana da yawan gashi. Gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo har yakan taba kafadarsa in ya cika. In bai cika ba kuma yana zuwa yake ya gefen kunnuwansa ne. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raba gashinsa. Saboda haka yana da yawan gashi. Kuma gashi da gwaɗin jiki, kana raba'atan minar rijal, ba gajere bane. Abnal abudain haka aka sifanta shi, yana da wato gwaɗin gaɓoɓinsa. To a ce mudu sa'i ɗaya, mudu huɗu zuwa biyar zai ishe shi, dole ba zai yi ba sai da cuccuɗawa. Wannan shine hujjar Imam Malik. To da haka ne kamar yadda na ambata mana a wancan a lokacin alwala, yace malamin Sheikh Muhammad al-Mukhtar yace akwai yarin jayar da faɗin waɗansu malamai da suka ɗauki tsakatsaki, cewa yayin da mutum ya zamanto cewar zai yi wanka da ruwa wanda yake kaɗan, kuma an fi son haka a cikin sunna saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to lallai ya cuccuɗa. Cuccuɗawa wajibi ne. Domin tababin ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib. Abinda ba zai yiwu ka tabbatar ka aikata shi ba saboda shi wajibi ne, shi ma ka yi shi, to shi ma wannan abin wajibi ne. Tunda ba zai yiwu ka tabbatar ka gama wanke jikinka da ruwa ba, sai ka cuccuɗa, to cuccuɗawa ta zama wajibi ta wannan babi. Amma idan kana da itaccen ruwa, ko za ka yi ruwa da shawa, za ka yi wanka da shawa da zai ringa kwarara a jikinka, to wannan cuccuɗawa ba ta zama wajiba ba. Wannan shine a'adalul aqwal, shine ya tara kaulan din ga baki daya. Amma kamar yanda abin nan Imam Malik ya nuna na wajibcin addal da kuma cewar baya so mutum ya alwala sau ɗai-ɗai wajen wanke gaɓaɓunsa in ba ga wanda yake malami masani da hukuncen alwala ba, to haka dalika mutum bai kamata ya sake da hukuncin cuccuɗawa ba. Ya ɗauke shi a babin wajibi domin ya tabbatar cewa ya samu bara'atul zimma, nauyin da yake kansa ya kubuta. Domin mun ta ai sunna ta tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau ɗai-ɗai ya wanke gaɓaɓunsa, ba sau uku ba. Imam Malik yake baya son ga wanda yake ba malami ba masanin hukuncen alwala yin irin wannan alwalan. Domin wanda bai sani ba sai ya yi alwalan ba tare da ya cika ta ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbiqul wudu wa waylun lil aqabi minan nar, ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wutar jahannama in ba a wanke su yanda ya kamata ba. Saboda haka kenan ya nuna mana wajibcin dukkan abin da ya wajaba a wanke shi a cikin tsarki sai an wanke shi yanda ya kamata. Na'am, in mutum ya yi da ruwa da yawa ya saba ma sunna, babu laifi amma ya saba ma sunna. Domin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ruwa, kuma musamman cewar Allah madaukakin sarki ya hana Isra'i, ya hana barna, kuma zubar da ruwa din da kwararar da shi barna ce. Idan ya zamanto kaɗan zai wadatar tare da kayi wajibi da kaɗan ɗin, to wannan ke amfani da kaɗan ɗin ya fi maka duk ya zamanto kan cewa kai amfani da mai yawa. Shi yasa ɗin ne ya zamanto alƙawul da cewa cuccuɗawa wajibi ne yake da yana da ƙowarsa, musamman in za a yi wannan sunnar ta karanta ruwa. In kuma kace ba za ka karanta ruwa ba, za ka farara da yawa, to kuma ka saba sunna. Ka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito shi yana karanta ruwa. Wa tahlilu sha'r, da kuma wato tsitse ka gashi, gashin kai ake nufi a nan wajen. Gashin kai. Wannan ya tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi a aikace. A domin kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta bayyana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka, cewar bayan ya wanke gabansa yayi alwala, sai kuma ya sanya ɗan yatsunsa tsakanin gasukansa, wato ya cicciyata ɗan yatsunsa tsakanin gashinsa, yana cicciyatawa. Hatta idza arwa basharatahu, hatta yayin da ya ga kancewa ya jika fatar kansa, wato fatar kansa ta jike da ruwa, ruwa ya kai har zuwa ga kokon kan nata, kokon fatar kai, to sannan sai ya fara ruwa sauran jikinsa. To da haka fi'ilin annabi, da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan tahlilul sha'r din ya tabbata. Kuma shi ma yana daga cikin babin ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib, domin idan baka yi ba, ruwan ba zai shiga cikin ƙwaryar kanka ba, ruwan ba zai shiga cikin ƙwaryar kanka ba, tare da cewar wannan ga maza ne kawai banda mata, wannan ga maza ne kawai banda mata, domin mace ba zai yi fitsari ga gashin kanta ba saboda ta yi kitso. Kuma ba sunna bane mace ta kunce kitsanta in za ta yi wanka, in za ta yi wankan janaba, inda an sa mata haka sai zaman to akwai mashaqqa a gare ta, kamar yanda ma ya zo a cikin hadisin Ummu Salama, kamar yanda zamu gani annabi ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita tana da yawan gashi, dan haka in ta yi kitso tana daure gashi samau da ƙarfi saboda yawan gashin kanta. To sai in ta zo, ta ce in ta zo wankan janaba sai ta kunce kitsan nata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawai ki farara ruwa sau uku a kai. A hadisin Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma matar Ansar da ta tambayi yanda za ta yi wanka cewa wato ta cakuɗa kan nata, in ta zuba ruwa ta cakuɗa ta jujjuya shi ta ko'ina, domin ta san ruwan yana shiga cikin wato ƙwaryar kanta. Don haka tahlilul sha'r ɗin nan ga maza ne ba ga mata ba, ga maza ne ba ga mata ba. Akwai hadisi, hadisin da aka rawaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda, yana cewar idan mutum ya zo wanka ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahta kulli sha'ratin janaba, ƙarƙashin kowane gashi ɗaya na kai akwai janaba. Don haka yake fa anqul basara, ku tsarkake wato fatar kai wajen wanka, ta hanyar tabbatar da cewa ruwa ya kai jijiyar kowane gashi kenan. Kamar wannan hadisin da'if ne, bai inganta ba. Abinda ake nema ya zama to kan cewar idan mutum ya yi wannan, kamar da Allah aka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ya cakuɗa gashin nasa, ya sanya hannunsa ya tsitse yayin da yake wankewa, kuma da ruwa ɗin ne, domin kamar yadda hadisin wata riwayar hadisin Aisha ta nuna a cikin sahih Muslim, ya ɗebi ruwan ne sannan ya sa akan nasa ya cicciɗa, ba wai kawai da hannun sa ne ya cicciɗa ba, sai duka hannun yayi sannan ya cicciɗa, a ɗiban ruwan yayi ya sa ata sannan ya cicciɗa ya tsitse gashin nasa. Wal muwala, da jerantawa, wato yin wankan bai ɗaya, mutum ya wanka bai ɗaya, kada ya rarraba shi, kamar yadda muka ga wajabcinsa a cikin alwala, haka wajabcinsa yake a cikin wanka. Wato ma'ana kada mutum ya fara wanka, wannan musibar wannan zamani da yake ta GSM, yana cikin wanka ya ji ƙirar an bugo waya, kuma watakila abin nan wata waya ce da yake ganin himmiya, saboda haka sai ya fito daga banɗaki domin ya je ya amsa wayar, garin amsa wayar watakila ya wajen minti 30 ko minti 20 ko 15 yana magana, sannan ya dawo ya ce zai ci gaba da wankansa. A'a, idan yayi haka ya rabe tsakanin ibadar da wata ibada, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwalarsa bai ɗaya yayi, kuma yayin da mutumin da yake yayi lam'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi kamar da hadisin Umar, ya sake sallah ya sake yin alwala. Domin ne, domin inda kawai ya wanke lam'ar ne, sai ya zamanto kan cewar babu wato jerantawa, babu yin alwala a bai ɗaya. Wannan ma farilla ce, kamar yadda muka ga farillancinta a babin wanka. Wannan su ne farillan guda biyar. Wa amma sunanuhu, amma sunanin wanka fa arba'a, abubuwa guda huɗu ne. Albadu'u bi ghasli yadayni qabla idkhalihima fil ina, farawa da wanke hannuwa kafin a sa su a cikin wanka, a cikin ƙwaryar wanka. Farawa da wanke hannuwa kafin a sa su a cikin wato ƙwarya. Wannan ya tabbata a hadisin Abi Huraira, duk da yake an yi magana ne a kan annal alwala. Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yadmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marrat. Idan ɗayanku ya tashi daga bacci, kada ya tsoma hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke hannun sau uku. Aka ce illar shi ne fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu, domin ɗayanku bai san inda hannunsa ya faɗa ba. Da yi hannun nasa akwai najasa, wanda yake wannan in ya tsoma hannunsa a cikin ruwan, tunda ruwa ne wanda yake kaɗan, wannan zai gurɓata ruwan. amma kafin idan ya wanke hannun to babu ne shi ko da ya sanya hannunsa daga baya, dan haka sunna wannan ya tabbata kage da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da yake a cikin alwalani amma wannan ma'anar tana cikin wanka, musamman ma muka ga kan cewa shi salawatullahi wa salamuhu alaihi haka ya nuna mana gani, domin kamar yadda ya zo a hadisin Maimuna bintul Harith tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje yi wanka janaba da aka kaddamar masa da ruwansa ta ambaci ruwan alwudu ruwan alwala amma ta nufin na wanka ne, tace fa asfa'a bi yaminihi ala shimalihi thalath marrat, sai ya kamfato da damansa, ya kamfato ruwan da damansa akan hannun hagunsa sau uku, wato ma'ana ya karkata ƙwaryar da hannun dama ya kwarara akan hannun hagu sannan ya wanke shi sau uku. Wannan da wanda yake zai amfani da ruwa ɗin kenan a haka, amma wanda yake zai amfani da ruwan famfo wanda zai buɗe shi ko kuma ruwan ya sha wanda zai kwararo shi, to shi kuma fa shi ma sunna ne ya wanke hannunsa ko ba sunna ba ne kafin ya fara? Na'am, ba sunna ba ne ko? Saboda babu illa, wanda ya harari illar sai ya ce ba sunna ba ne, tunda illar sai dan kada ka ɓata ruwan. Amma wanda ya dubi umumin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka gane hikimar, kai baka gane hikimar ba, sai ya ce wannan umarni ne na ta'abbud na ibada ne, don haka ko da ruwan kwararo zuwa za ta yi daga kanka na shawa na famfo sai ka wanke hannun nan naka. Wanda yake kuma ka ɗauke shi akan haka ɗin shi ne yafi kubuta, shi ne yafi kama da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunna ta biyu, wa masu sinahil uzunai, da shafan fatuka wato a cikin kunnuwa, fatun kunnuwa, kafar kunni, ramin kunni da fatar da ke kewaye da shi, shi ne asuna shafarsa, shi ma wannan sunna ne. Wannan ya yi tafsir a kansa saboda muhimmancin kunni wajen ɗaukan hukuncin kai, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-udhunani min ar-ra's, kunnuwa suna daga kai, dan haka kamar yadda zaka kyautata wankin kai haka zaka kyautata wato shafar kunnuwa, domin ya zamanto an tabbatar da kancewar wato sun samu jinsu na wannan tsahara. Wal madmadatu wal istinshaq, na uku shine al madmada kukkura baki, wal istinshaq shine na hudu shakarwa, taba an aka shakarwa dole da fashewa, waɗannan su ma sunnoni ne domin an keɓance su da ambato a cikin hadisin Maimuna, kuma fi'ilin sahabbai ya gudana akan wannan, kamar yadda ya zo a aikin Abdullahi dan Umar inda Imam Malik ya zo a cikin Muwatta wajen kusanta yadda yake wanka, domin a hadisin Maimuna ta bintul Harith cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa ruwan alwala ya karkatar da shi akan hannun hagunsa sau uku ya wanke, sannan ya ɗebo da hannun damansa ya zuba ya wanke gabansa da hannun hagunsa sau uku, sannan bayan ya wanke ya tuɗa hannun a ƙasa ko kuma ta ce ya bugi hannunsa da bugaru sau uku ya wanke, domin wato ya fitar da ar-ra'iha wari na abin nan na al'ada na najasar da ke tare da shi, sannan ya kukkura baki ya shaƙa ruwa ya fake ya wanke fuskarsa, sannan ya wanke kansa da ya shafar, ba ta ambaci shafar kai ba, sai ya wanke kansa sau uku, sannan ya kwarara ruwa a jikinsa, sannan ya matsa daga inda yake, sannan ya wanke kafafunsa, sai ta kawo masa haifici domin ya tsane ruwa a jikinsa, sai bai karɓa ba, sai ya haɗu yana yarfe ruwan da hannayensa. Wani hadisin Maimuna kenan, kaga ba ta ambata cewa ya yi alwala ba, sai ta ambata kukkuran baki da shaƙa ruwa da wanke fuska, to don haka sai aka ɗauki kukkuran baki da shaƙa ruwa ɗin nan suka zamanto muhimmai a cikin yin hukuncin wanka saboda keɓance su da ambato, da kuma fi'ilin Abdullahi ibn Umar shi ma haka yake yi, bal waɗansu malamai ma suka tafi akan cewar kuma riwaya ce a matabar Imam Malik kukurar baki da shakarwa a alwala sunna ce, amma a wanka wajibai ne. A wanka wajibai ne, domin saboda wanka ana nufin a wanke dukkan jiki, kuma su kansu suna daga cikin jiki, suna daga cikin zahirin jiki. Baki yana daga cikin wajen jiki, ba ciki bane. Shi yasa in ka sanya ruwa a bakinka baka haɗiye ba a cikin watan Ramadan, kamar ka sa ruwa a fuskarka ne ya tarara, azuminka bai tare ba. Haka zalika in ka shaƙa ruwa, in dai baka isa matuƙa ba, ka ja da ƙarfin da zai shiga cikin maƙogwaronka, azuminka na nan. Saboda haka cikin hanci hukuncin waje ne, kamar yadda cikin baki hukuncin waje ne. Don haka tunda hukuncin waje ne, ko dole ne a wanke su. To amma saboda tsantseni na Imam Malik bai yi gaba da iya ya bayyana cewa wannan wajibi ba ne, sai ya tsaya a kan sunna, saboda fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya dawwama a kan aikata waɗannan abubuwa. Waɗannan su ne sunnoni. Wa amma fada'iluhu, mustahabban wanka kuwa fasab'a, guda bakwai ne. At-tathniya, yin bismillah. To, yin bismillah kamar yadda ya gabata, kamar yadda muka gani a cikin alwala, dalilin yin bismillah a cikin wanka shine abinda ya inganta, shine hadithin Anas ibn Malik da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, tawadda'u bismillah, fi alwalad, sunan Allah. Wannan shine abinda ya fi komai ƙarfi wajen kafa, wajen yin bismillah lokacin yin alwala. Mutum ya fara da sunan Allah maɗaukakin sarki wajen alwala. To haka dalika wajen wanka, babu abin da ya zo daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ni wanda suka rubuto wankan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin matansa Aisha ne da Ummul Mu'minin, yanda ya yi wankan na umarninsa, kuma Ummu Salama ya bayyana mata yadda za ta yi wankan janaba. Sannan hadithin Aisha ya bayyana ma wata mace daga cikin Al-Ansar yadda za ta yi wankan haila. Dukkanin waɗannan hadisan ba a bayyana yin bismillah ba yayin farawa. Saboda haka sai dai ai talammusu da cewa na alwala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawaddu bismillah. To kuma shi ma kamar yadda muka ce wajen alwala, a banɗaki wanda yake in ba kamar a ce wuri ne wanda yake a waje ba, ko kuma wuri wanda ba a tsugune, waje ne kawai na wanka, to shi wannan ba a ambaton Allah a cikinsa. Sai dai mutum idan bismillah da ya yi a zuci, kamar yadda malamai suka ce wajen alwala, idan mutum zai alwala a cikin banɗaki ko zai yi wanka a cikin banɗaki, sai dai ya yi a zuci. Amma idan waje ne da aka killace shi domin wanka, ba domin tsugune ba, to babu laifi idan mutum ya yi bismillah anan. Kamar yadda aka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka a lokacin fatuhu Makka, ƴarsa Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kare shi da mayafi, shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana wanka. Ummu Hani ta zo sai masa sallama, ya amsa mata sallama, yace marhaba bi ummi Hani. To kaga ya amsa mata sallama alhali yana wanka, domin wannan wajen ba banɗaki bane, ba waje ne wanda aka tanade shi domin tsugulo ba. Ya yi wanka ne a wajen domin ma Fatima har ta sirce shi. To in a irin wannan ne, babu laifi mutum ya ambaci sunan Allah, tunda ba a cikin banɗaki ba ne. A banɗaki ne ake tsare sunan, ake kame tsare sunan Allah maɗaukakin sarki daga ambatonsa, kamar yadda ya gabata lokacin da muke adabu qada'ul haja. Na biyu, wal bad'u bi ghasli ala badanihi min al adha, da farawa da wanke abin da ke jikinsa na al'ada shi ne najasa. Tafiya a kan cewar wannan ɗaya daga cikin tafiya a kan cewar, wato shi maniyyi na namiji da na mace wanda yake ya cakuɗu, don cakuɗuwa suke yi lokacin saduwa, najasa ne. Wannan ɗaya daga cikin hujjojin malikiya da suka fito na ƙarfi a kan najasar maniyyi. Hadithin Maimuna bint al-Harith da aka tambaye ta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a cikin tufar da yake saduwa da iyalinsa, yace na'am, take na'am idan lam yara fihi al-adha, yace idan bai ga al-adha najasa a cikin sa. To al-adha inda ake nufi shine al-adha najasa ta saduwa. To amma jam'i tsakanin hadisan, saboda ganin sauran hadisai da suke bayani akan cewa maniyyi mai tsarki ne, shi yasa waɗansu malamai suka fassara wannan hadisin da cewa al'aza ɗin da yake nufi ba ya, al'aza ɗin nan a ammu ya fi, ba wai kawai ya tsaya ne akan ana nufin almadi almani ba, kuma zai iya nufin al'aza ɗin nan ya ɗauki ma'anar ƙazanta, tunda shi mani ɗin ya zai iya zamantowa ƙazanta ne, kamar yanda yake, kamar yanda majina take ƙazanta. ma jina ma aza ce, tunda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fassara ya bayyana kaki da ake a cikin masallaci da cewa wannan aza ne da kuma cewa laifi ne. Don haka al'aza ɗin da ake nufi zai iya nufin ƙazanta, ba wai yana nufin najasa hukumiya ba, saboda duba da sauran dalilai. Da haka abin nufi shi ne, wato shahidi a nan shi ne mustahabbi na biyu, mutum kafin ya fara wanka ya wanke abin da ke jikinsa na dauɗa, domin kada ya zamanto zai buƙatu bayan ya gama wanka ga baki ɗaya sai kawai fita ya je ya alwala ko ya je ya sallah, ya zamanto yana buƙatar ya sake wanke gabansa saboda ya kawar da dauɗar da ke nan wajen. In ya wanke gabansa zai zamanto ya taɓa al'aurarsa, alwalarsa, ƙarfinsa ya karye ya warware, don ba zai iya yin sallah da wannan wankan ba. Al'aba abinda ake nufi da abinda zai cutar da mutum, da abinda zai cutar da mutum. Saboda haka duk wani abu da yake da ƙazanta saboda ƙyanƙyani cutar da mutum zai yi, shi ne ma'anar sa'am. To dukkan najasa aza ce, dukkan najasa dauɗa ce, amma akwai dauɗa da ba najasa ba, kamar majina. Majina dauɗa ce amma ba najasa ba ce. Haka yawu wanda za a tofar na kaki dauɗa ne, dauɗa ne, ƙazanta ne, amma ba najasa ba ne. Alƙazar, alƙazar shi ma ma'anarsa al'aza ɗin, alƙazar shi ma ma'anarsa ƙazanta, ba najasa shi ma a ammu minan najasa. Ya fi gane za ka samu ƙazar da yake najasa, za ka samu ƙazar wanda yake ba najasa ba. Dukkaninsu ma'anarsu ɗaya, alƙazar da al'aza. Dalilin cewa wannan mustahabbi ne ya tabbata daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da hadisin Maimuna. Dukkaninsu waɗannan ummahatul mu'minin, Allah ya yarda da su, da suka kiyaye mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka. Duk sun bayyana cewar farkon abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine ya wanke al'aurarsa, domin ya wanke ƙazantar da ta taɓa shi. A cikin hadisin Maimuna ne take sai ya wanke abinda ke cikin gabansa na al'aza na dauɗa. To haka shine farkon abinda mutum zai yi a cikin wanka. Wannan mustahabbi ne saboda yanda ya zo a fi'ilin manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Thumma alwudu'u kamila, sannan yayi alwala cikakka, yayi alwala cikakka. Wannan ya tabbata a hadisin Aisha ummul mu'minin, cewa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabansa sai take thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah, sannan yayi alwala irin alwalarsa ta sallah. Abinda yasa take yayi alwala irin alwalarsa ta sallah, kar in take thumma tawadda'a ka dauka kan cewa kawai ya tsaftace jikinsa ne, domin asalin ma'anar wudu shine wato tsafta, ya tsaftace jikinsa. A sai take wudu'ahu lis-salah, irin alwalar da yake yi idan zai yi sallah, ma'ana ya yi ta cikakka, kowace gaba ka wanke ta sau uku. Ita ce alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallah, kuma ka hada hadda wanke kafa, cikakkar alwala. Shi yasa nan yake wudu'an kamila, amma yake marratan marra, sau ɗai-ɗai, sau ɗai-ɗai. Yanwi bihi raf'al janabati an tilka al'a'dha, yayi niyya da cewa yana ɗauke janaba ne daga waɗannan gaɓoɓi. Abinda yasa Sheikh Al-Shadili ya nace akan wannan niyyar, saboda an yi saɓani ne mahallin wannan alwalar. Menene mahallin wannan alwalar da ake yi? Waɗansu malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan alwalar ne domin ya soma da ɗauke da yin al-taharatul asgha, al-taharatul sughra, kafin ya al-taharatul kubra, ne ƙaramin ƙarfi kafin ya babban ƙarfi. Sai aka ce ai ƙaramin ƙarfi yana shiga cikin babban ƙarfi, idan kai babban ƙarfi shi kenan, ko ba kai ƙaramin ƙarfi ba wannan ƙarfin yayi. Saboda ijma'in malamai akan cewar da mutum zai yi wanka ba tare da yayi wannan alwalar ba, wankansa yayi, kuma zai iya yin sallah da wannan wankan ba tare da yayi alwala ba. Wannan ijma'i ne, domin taharatu sughra ta shiga cikin taharatu, wanda yayi babban ƙarfi ina kuma zaka harare cewa ai akwai sauran ƙaramin ƙarfi a jikinsa. Da haka wadansu malamai suka ce su ba su yarda cewa hikimar yin wannan alwalar shi ne don ai ƙaramin ƙarfi kafin ai babban ƙarfi ba, wanda a duka wannan ƙaulin ne a malamai suka ce akan haka. Al-Imam Abul Hasan Shadili da yake mai niyyar ɗaukewar janaba daga waɗannan gaɓoɓin, ya zamanto ya ɗauke wato babban kari daga wannan gaɓoɓin, ba haka ya tafi ba kai, shi ya raf'al janaba yake, hadathul akbar. saboda ka shiga ne ya dace da alƙawli tsari duka ta jidda malamai suka ce ni hikimar wannan alwalar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwalani kafin ya wanka domin ya girmama gabobin alwala a cikin wannan ibada dan haka ya fara da su gabobin alwala suna da girma a wajen Allah domin ranar alkiyama shine za su zama alamar musulmi shi za su tashi mutum yana ƙalƙali da wannan gabobin nasa suna ƙalƙali to saboda matsayinsu a cikin gabar musulmi dan haka sai ya fara da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne yayin da za a yi wankan gawa da za a wanke Esther Zainab yake la'ana bimayaniniha wa mawadi'il wudu'i minha ku fara da wanke gefen jikinta na dama da wuraren alwala na jikinta dan haka a wankan gawa kafin a soma yi ma mutum wankan gawa sai an masa alwala saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a fara ba an ce hikimar wannan shine saboda karrama gabobin alwala dan haka ne ma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wankan janaba yake yin wannan to wannan shine shi malamin ya isharar gare shi kai niyyar cewar ita janabar za ta fara dauke ta daga waɗannan gabobin kafin ka dauke ta ga sauran gabobin idan kai niyyar sunna cewa kana yin wannan alwala da niyyar sunna dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk shahuta ko wacce ke ma niyyar ko menene hikimar yin wannan alwala ta ki gaske tunda ta yi niyyar cewa ta yi yadda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen wankansa to a cikin fadin sa marratan marra wannan shine abinda waɗansu malamai suka tafi akai cewa kai alwalar sau ɗaya ɗai amma zahirin hadisin Aisha da waɗansu riwayoyi ma na wannan hadisin na Aisha ya nuna alwala za ta yi cikakka da wanke gaɓoɓi sau uku idan kai hakan in kai sau ɗaya ka samu sunna amma idan kai sau uku sunnar ta fi cika sunnarka domin ta yi kamar yadda Aisha ta ce wudu ahu lissala irin alwalarsa ta sallah to akwai nan sannan kuma ya ce kai alwalar kamila ma'ana ka wanke dukkan gaɓoɓin to a nan wajen akwai saɓani da hadisin Maimuna domin a hadisin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abubuwan da suke alwala din ne ba an bata shafar kai ba amma a wata riwaya an bata ta shafar kai abinda kawai bai yi ba bai wanke kafafunsa ba sai da ya gama wankan sannan ya koma gani gefe ya sake sannan ya wanke kafafunsa to ita kuma a hadisin Aisha ya alwala da baki ɗaya saboda haka malamai suka saba a nan wanne ne za a yi za a kaddamar da hadisin Aisha ne ko ka za a kaddamar da hadisin Maimuna ne ko kuwa hadisin Aisha da hadisin Maimuna sun faɗi halaye ne daban-daban akwai halin da za ka yi aiki da hadisin Maimuna akwai halin da za ka yi aiki da hadisin Aisha Allah ya ga da su baki ɗaya to wannan kaulin na uku wanda suka ce akwai halin da za ka yi aiki da kowane hadisin shine ya fi ƙarfi yanda malamai suka tara shine suka haɗa hadisan shine idan kana waje wanda yake akwai shaɗi a wajen akwai ƴar ƙazanta wanda idan ka wanke ƙafar taka yayin da za ka rinka kwarara ruwa a jikinka wannan shaɗin da farfaɗin zai sake ɓata maka ƙafa sai ka buƙaci ka sake wanke ƙafa to sai ka yi aiki da hadisin Maimuna ka yi alwalar kar ka wanke ƙafa ka gama wanka in ka gama wanka sai ka tafi wani waje wanda yake ba mai babu ƙazantar a wajen ko kuma koma da a nan wajen ne sai ka wanke kafar taka domin tarkatsin a ƙasa da sauransu da ya ɓata kafar ka zama ka wanke amma in kana waje wanda yake ɗandauri wanda yake in ka kwarara ruwa a jikinka tarkatsin ƙasa ba zai ɓata jikinka ba sai ka alwalarka kamila kamar yadda ya zo a hadisin Aisha sannan ka yi wanka ka kwarara ruwa a jikinka domin yayin nan in ka kwarara ruwa a jikinka ba za ka buƙaci ka sake wanke kafarka ba an fahimci wannan tafsiri wannan shine ya haɗa dukkan hadisan guda biyu saboda haka za ka yi wudu'an kamilan za ka yi alwalar cikakka idan a waje ne wanda yake ɗandauri da ba za ka sake buƙatar ka sake wanke kafarka ba idan kuwa kana da ƴanci ka yi alwalar ba kammalalla ba abinda kawai za ka jinkirta na yin alwalar shine wanke kafa in ka jinkirta wanke kafa daga baya bayan ka yi wanka ɗin ƙasar da ya zama ta taɓa ƙafafun naka sai ka je ka wanke ta da niyyar wanke da ka ga dai wanke ƙasa ne da wanke dauɗa daga ƙafa amma kuma da niyyar cewa wannan wanke ƙafar da kake yi cikon wannan wanke ƙafar na alwala ɗin ne wanda baka yi wannan alwalar kamila ba kamar yadda yake a zahirin hadisin Maimuna to idan kaga sai zamanto a cikin hali biyu kenan ثم إصابة الماء على رأسه ثلاثة sannan zubarwa farara ruwa akan kan shine yayin wankan sau uku wanke kai sau uku ya kamata mutum yayi a wajen alwala wajibi idan kai sau daya in ya zama to ka gane kan da wanki ka zubarwa yanda ya kamata shine wajibi shine farilla amma kai sau uku wannan mustahabi ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yanda ya hadisin Aisha da hadisin Maimuna kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace ma ummu salama tahutti ala ra'atiki thalatha hatayat ki kwarara ruwa a hannunki kwararawa ta uku abinda ake nufin da al-hataya shine mutum ya kamfaci ruwa da hannayensa guda biyu sannan ya zuba a kansa to yin haka har sau uku wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ummu salama sai haka har sau uku saboda haka yin haka din mustahabbi ne ثم إفاضة الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر. سنن متين يقرى الروا أفيق سندام كافن فيق هذو. ولن شما مستحدين. دليل تحديث عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنقله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. النبي صلى الله عليه وسلم يناسو وريد جسي. Ya rinka farawa da dama a wajen sanya takalminsa da wajen taje gashinsa da kuma wajen yin tsarkinsa to tsarki ya hada alwala da wanka to haka idan mutum yake wanka ya fara da fiqin dama kafin fiqin hagu wabil aali qabla al asafir da saman jikinsa kafin kasan jikinsa shi ma wannan ya zo a waɗansu riwayoyi na hadisin Aisha radiyallahu anha wajen yin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wankan janaba wato kenan kaga da ka fara da fiqin jikinka da dama saman jikin naka in kai gefen dama sai ka zo kai gefen hagu na saman jikinka sannan kai gefen dama na kasan jikinka sannan kai gefen dama a hagu na kasan jikinka ba ka dauko gefen jikinka na dama gabaki daya ka fara da sama har sai ka kai kasa ba sannan ka dauko na hagu daga sama har sai ka kai kasa ba shi da yake wannan shi ma zai iya daukan fahimtar sa musamman hadisin at-tafahur din amma kamata ya ce a zahirin abin da yafi duhuri a cikin ma'anar shine ya zamanto a saman jikin an gama shi gabaki daya kafin kasan jikin sai ya zamanto a wajen gabatarwar da dama ba damar a gama gabaki daya ba kafin a zo a yi hagu an fahimta duk wanda mutum ya yi daidai ne idan ka yi daman da baki ɗaya amma ka fara da saman daman haka kai zuwa ga ƙasan daman sannan ka zo kai saman hagun har zuwa ga ƙasan hagun duk ɗaya ne duk ma'anar tana iya ɗaukar su duk ma'anonin guda biyu tana iya ɗaukar su amma ma'anar farko ta fi duhuri wallahu ta'ala a'lam wa taqlilul ma da karanta ruwa ma ihkamil ghusl tare da kyautata wanki jiki بكثر الهمزة بكثر الهمزة كثر الهمزة في إتقان أي إتقانه وفي كل تساوى وأنا ترى إذا متعبتا مستهديني وفي كرن سواء كما يجي ذو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أنس شام ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كثر تينا وانك دسائي جدا دا شكنا إلى ديو وانجاشي دا قوابل قطل الإنسا أما يتي مع إتقان الغسل ترى إذا كنت سوانكي wato kada ya zamanto domin neman jira a rasa ido domin neman mustahabbi a rasa wajibi wannan lallai mutum ya kula da wannan yana daga cikin fiqhu a cikin addini fahimtar addini kada ka je kana kokarin karanta ruwa kuma ya zamanto ka yi wankan kana shakkar shin bayan ka ruwa ya taba ko ina ko bai taba ba shin ka tarar cikinka ruwa ya samu ka sa ruwa a wajen ko baka sa ba sharadin farko ihkamin kusu sai ka tawancewa ka tabbatar cewa ko ina ne jikinka ya cika saboda mutum ya aiki da abin saboda shi ne zaka tabbatar kayi abin da Allah ya ce maka kayi wa in kuntum junuban fatahharu saboda ka kaddamar da kyautata wankewar a bisa karanta ruwa din duk da yake karanta ruwan shi ma mustahabbi ne a wajen wannan karanta ruwan da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yayi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar baya Abdullahi dan Umar baya wa kaga duk wanda yake zai wani fito na fito da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ko idan nuna wani wato rashin sallama maka tunda wannan alama ce rashin sallamawa an ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam a sai dai na isa sai a ni sai dai da shi sai ce masa in kana takama da yawan gashi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yawan gashi in kana takama da koran Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita koran Allah saboda kan aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam hake yayi abu sai ka sallama sai ka kare ni tun da cewa ya ma amarkatun bihi fa atimuhu lastata'at abin da na umarce ku da shi ku yi shi gurgurdan iko in ka sami iko ka yi shi yanda yayi ka gode wa Allah in ba ka sami iko ba ka yi ƙarin kamantawa amma kada ka ce za ka yi itirazi kada ka ce za ka nuna rashin sallamawa da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ka cikin hadari a ai ba wato asalin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ku ci ya bane sai an samu dalilin kufufiya ba a ce ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kufufiya ne sai an samu dalili amma kowa zai iya cewa wannan aikin sunna ne ne hujjata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma in aka ce wannan aikin kufufiya ne aka ce ne hujjata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ka samu dalili da ya cewa shi kadai ne yake aiki al-asl adam al-kufufiya ta malamai na usul suke cewa daga cikin ka'idodin da suke fada al-qawaid suke al-asl adam al-kufufiya dalili tabbatacce asalin shi ne rashin kufufiya a cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shi ne abubuwan da suka danganci hukunce-hukuncen wanka. Kamar yadda muka ambata, shi wanka shi ne babban ƙarfi. Da haka yayin da mutum ya yi shi, ƙaramin ƙarfi ya shiga cikinsa. Ko da ba kai wannan alwalar ba, ko da ba kai wannan alwalar ba ta farko kafin kai wanka, ko kuma kai alwalar. An fahimta? Ka gama alwalar kafin ka so mai wankan sai alwalar ta kare alimtali ce bawal wani alwalar ta kare sai ka zo ka sake wanka a san sallar ce ka wanka ba ka sake wannan alwalar ba to za ka iya yin sallah da wannan wankan ko ba za ka iya sallah za ka iya yi domin a taha domin karamin kari idan babban kari an ɗauke shi ne ba da aula karamin kari na yake jalaba ta tafi da ƙarfi da kai saboda haka ƙaramin ƙarfin ma ne shi ne rashin alwaya shi ma ya riga ya kai saboda haka idan mutum ya wanka wannan wankan nasa ƙarfi ne da zai iya yin dukkan abubuwa na ibada da su wanda da babban kari yake hana ayyuka wanda muka ambata na irin su sallah da ɗawati da shiga masallaci da saba alqur'ani da yin karatun alqur'ani da sauran abubuwan da muka ambata. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعلى سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وانا لا تنبير كيوال منين بندن كون فلالر وان دي جمع جسي دروا وان دي جمع كر دداما كاتن هجو وكي فارا دقاري جسي كنداما كاتن هجو كارا دجمع دروا ai kamar yadda muka ambata a ganewa jiki da ruwa wannan wajibi ne amma mutum ya fara da hagu a da dama kafin hagu wannan mustahabbi ne don haka mutumin da ya zama cewa shi dole sa kawai ya gane jikinsa da ruwa ba tare da kiyaye farawa da dama kafin hagu ba bai samu aikata shakku sunnonin wanka ba wanda ya kiyaye wannan ya fi shi wanda ya gama jikinsa da ruwa amma kuma ya gabatar da dama kafin hagu wannan shi ne ya yi sunna cikakkiya a cikin wankansa saboda ya yi koyi da yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan yake daidai ne bayan an yi wankan janaba a sake wanka da sabulu eh babu mai ta wankan sabulu ba shi da alaka da ibada alaka ta ibada kai yayin da kake wankan sabulu in ka wanke al'aurarka to ba za ka yi sallah da wannan wankan da kai ba sai ka sake alwala bayan ka fito masu bayyana niyya suna da laifi eke suna da sun bar sun aikata bid'a kuma idan sun san cewa babu asali idan sun sani da gangan suka yi sun san cewa wannan bid'a shi ne wannan suna da laifi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad da kuma an Allah wanda ya aikata aiki da babu umarnin mu a ciki to wannan aikin ba za a karba ba to ba sai ba za a karba ba ne mutumin da ya aikata bid'a ana ji masa tsoron ya fitina ta same shi a cikin addininsa wani mutum ya zo ya ce Sa'id ibn al-Musayyib cewa yana so shi ne mutum ya zo bin Hunayfa ya yi ihrami da hajji yana so ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ihrami da hajji sai Sa'id ibn al-Musayyib ya ce kada ka yi ya ce ne ne don ɗan mulamule kawai da matsara ya ce ina ji maka tsoron fitina
shi wata fitina shi eh dalil kare da dalil cewar karis ya fa falala da nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaza mata to wannan ne cewa hadarin abinda dai aka ce ba shi da asali a cikin addini ne sai ya tsince shi kada Allah ya fitine shi a cikin addini domin yawanci irin wannan kamar a zaka nuna kan cewar sai zaka burge Allah ne da abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kide riga ya gano shi da duk sai gidan a masu kitso da roba akwai laifi babu laifi a dole amma ba ga kitso da roba ba zai halatta musu su wanka ba domin roba tana hana ruwa ya shiga saboda haka mace in za ta yi kin galaba ba sai ta kwanci kitan ta ba kamar yadda ya zo a hadisin Aisha za ta cacca ku da kanne wato in tana zubar ruwan ba sai ta zubar ruwan a kai ba ta rinka bubbuga kan tana cacca ku da shi yanda zai tabbatar cewa ruwan yana shiga cikin kanta in tana da kitso din sawa'un kitan zare ne ko kuma kitan tankar gashi ne inda zare ma zai iya tsalar waye ta sai dai in zare ya zama tuni tauri ne yanda tauri ke zama tukan ta ba zai bar waye shi ba to a nan wajen sai ba za ta yi ba domin wajen abinda ake dubawa shi ne isar ruwa ya zuwa ga jikin jiki da kida idan roba za ta hana to bai halatta ta sanya ta kamar jamfar ce ne da ake sawa jamfar ta babu yake ne ta fita amma lokacin da kake al'ada lokacin da ba za ta yi alwala ba ba za ta yi wanka ba lokacin da kake al'ada ba ta bukatar ta yi tsarki amma ban ba lokacin da kake al'ada ba ne in ta zo yin wanka in ta zo yin alwala wannan wuraren sun gano ce maka lama inda ruwa bai taba ba sai ba ta kai alwalar da Allah madaukakin sarki ya umarce ta da yi ba in ta sallah kuma sallar ta ba ta yi ba na'am wajen alwala ba kuma inda wajen alwala ba sai ko ina ya taba ba jiz'in kai ake shafa a'a bai zama haramun ba ba yana da fatin yana hana alwala yana hana ingancin alwala sai ba ta ji kamar inda ba ta alwala in tana yin in tana al'ada an haɗu ba ta da alwala ba ta yin alwala kwanakin da za ta yi biyar hudu bakwai ba ta alwala ba sai ta zartar su a lokacin inda babu alwala da rufe amma matsayar za ta yi alwala idan in za ta yi alwalan ta kan kare zartar ta sannan ta yi alwala in yi ne rike alwala ce kuma ta damu nan ne ta yi zartar ta to kullum da asuba ta yi alwala sannan ta yi ta zartar ta ta rike alwalan har ta sannan isha da ita in dare yayi sai ta kanta in dare abin nan idan in dare yayi in ta in asu dare ya waye za ta sake ta sallar abdul ta kanta da farko ta sake zuwa alwala ta rika alwala har insha to wannan ta shi kenan a to ana ta bane ma sa haka Allah ya yi awa man yunsa'u fil hilya wanda aka tafi su a cikin ado inda fi adam ba za su fi shi ba to sai in ga ta adam ta fi kai haƙin Allah kuma an halatta maka kai adam ta a wannan yake cewa a cikin karkashin hadisin idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu ayyukan da sai yake cikin fuska uku za a iya yin mutum sadaka jariya bayan rasuwarsa ya zama yana samun ladan amma ba cikin zuciyarsa ba kware da gaske za ka yi dan uwanka mutum sadaka kamar da za ka yi masa addu'a kamar yadda za ka iya masa addu'a dan uwanka mahaifinka matarka mijinki danka babbanka abokin mahaifinka abokin ka duk za ka iya musu sadaka jariya ka gina musu masallaci ka haɗa musu rijiya ka gina musu ka gina makaranta da niyyar cewa wannan ladan ya tafi zuwa garin su wani za a iya musu sadakatun jariya domin ba abin da bambanta su da addu'a to wannan yake idan mutum yake mama gabanin yana da gabanin yana da janaba wato dai yayin da yake da janaba kenan wannan to mamar ta dauke na sai yayi wankan janaba da yake da ita a'a wannan to mamar ba za ta dauke masa wankan janaba ba idan mutum yana da janaba ya zama to cewa lokacin sallah ya kure masa kafin ya wanka lokacin sallah asuba ya fita rana ta fito to a nan wajen a taimama zai ba zai ce zai wanka ba ya tozar ta lokacin sai ya taimama ya samu sallah a cikin lokacin ta kafin fitar lokacin to amma daga zarar ya yi sallah wannan taimamar ba ta ɗauke masa ba ta mai da shi mai tsarki ba ne ta halatta masa yin sallar ne ya ja ta yin wanka yasa ne ma malamai suke cewa suke ɗaukar wannan matsala ita taimama rafi hal tayammum mubiqun aw rafi mai halatta yin ibada ne ko ta mai ɗauke rashin tsarki ne wa sahih ba mai ɗauke wa yake ba ba ɗauke kan yake ba halatta kai ibada yake tare da cewa kan yana da tsarki wani yake musulun da yake da swimming pool a gidansa an ce kawai zai faɗa ne da ina hukuncin wanke hannu ya rasa sunna in yanke hannu ba ba cewa aka kawai zai faɗa ba in yana da swimming pool a sai ya je ya ɗebi ruwan ya wanke najasar ya wanke gabansa, yayi alwalar, sannan ya fada kumbin. In ya fada shi kenan yayi wanka. Kuma inda yake yi din, ya fara da gefen dama, ciki tudawa, kafin gefen hagu ne kuma sai yayi aiki da sunna. Sannan wannan yake yi wani ya ga wani yana shafar kafa a yayin alwala, sai yake akwai qira'a da take famsahu bi ru'usikum wa arjulikum. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أقول قراءة بكثير وأرجلكم وأن جر المجاورة بجر سور كما كفى شافى كذا أي بس جر المجاورة كما فضل الله مدعوك في سركين في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم عذاب يوم أليم alim din nan kika ce ta azab azab yawmi kamata yayi zaman to ace aliman ita azaba take ne radadi ba ranar ce ne radadi ba amma sai ake mai ita alim din jarra min mujawara saboda ta makwarci ta yi makwartaka da abin da yake shi na majrur ne wannan islubi ne yake yi a cikin larabci akwai shawahid wanda yake malamai sun kawo idan dan haka idan qira'a ta zo in qira'a ta zo wanda take daukar za ta daukar kanta tana nufin cewa shafan kafafu ne to sai ta koma alqur'ani yana buƙatar sunna domin ta fahimci shi sai muka ga ai wadansu sun yi alwala a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi da isasshen ruwa sai suka rinka shafa fuskar shi suka rinka shafa kafafun shi yace asjudu lil wudu zainu lil aqabi min an-nar ku cika alwalar ku sanannin azaba ya tabbata da dugadugai daga wutar jahannama saboda sai shafa kafafun shi da su yanke ba saboda haka sai ya nuna cewa kenan amma wannan fahimtar ka dauka cewa wannan qira'a ta nuna a shafa kafafu ne to hadisi ya nuna kanta ba haka ake nufi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da wannan fassara ba bai tabbatar da wannan ma'anar ba saboda haka sai a dauki ita wannan qira'a sai a baka fassara ita ɗaya qira'a kuma ma bai kamata ma ka dauki qira'a ya zama cikin ta ma'anar ta haɗa ɗaya qira'a ba inda qira'a da take mashhura dai qira'a jinhu da mafiya yawan qira'a sun karanta ayar famtahu bi ru'usikum wa arjulakum بالنقبي دفتها واللي يقولون كان شيء ورئيسك كفا فوق ويسك سجائي كما سنة تثبت الدوانا ايه رأيك ما ايه قراءة كيف تفهم شيء وكي من يسا ليه كما بدأت لك جرر ثم بدي زمن سعي لك جرر بذات تنزى معنا ذات شكر إذا أظن أن صلى الله عليه وسلم يبين أنا معنى الآية با دون كيف بات معنا دي كلا ربا واسك أوكا فأما عندي تجاه مني دي كلا رب شيء بدي زمن وانا qira'ati tabi'iyya okay eh ba tabi'iyya bace a cikin hakan a cikin suratul nisaa ce take tabi'iyya ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama wal arham wal hadith da qira'ati tabi'iyya amma ne da wa arjulukum ba qira'ati tabi'iyya ba qira'ati ba ta cikin alqira'at al-ashr al-mutawatira ba ta yi ƙira'a ce ta za. Wani ya ce mutum ne ya ɗahara da tanazir, ya yi alwala, ya yi sallah, ko bayan nan ya zama cewa tanazir ne, sai ya sallah da ƙirƙi. Kawai ɗan waɗana ka fi tsoron Allah ne. Ka zama alwala da tanazir da kuma tanazir ba ne. Haka ne, akwai wanda yake da larura baya jin ƙanshi to Allah ya ba shi lafiya idan ya gane ɗan da mu wato malamai suka ce ɗaya daga cikin hikimomin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin shari'a idan za ka yi alwala za ka fara wanke hannunka sannan ka kuskura bakinka sannan ka shaƙa ruwa kafin ka je ka wanke fuska aka ce ɗaya daga cikin hikimomin shi ne cewar ruwan nan dai kana ganin sa da ido idan ba ka da ido idan ka zo za ka kuskura baki za ka ji ɗanɗano idan ka ji ɗanɗano ya ganin ko sani lafiya lafiya in ka zo shaƙa ruwa in ruwan ya jirkita da ƙarfin ka za ka gane saboda tun a lokacin da za ka san cewa alwalar da kake da ruwa ne wanda yake da cancanta ba wani ya daga cikin hikimar shari'a da haka idan baka ji ƙanshi ba ya kamata a ce ɗanɗano ya bayyana maka kuma in ma dan da bayyana mata ba, ya kamata a ce kaurin saurin ka nan jirgin ya bayyana mata, wanda daga zarar ta fara wanke hannu za ta gane wannan. Sannan tambayar ta biyu shi ne, ya halatta mutum ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ko sujada? A cikin tahiyya kullum, a cikin sujada ma ya halatta, yana da yiwuwa yana daga cikin addu'a, babu ne fita tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada, duk da yake mahallin sa a cikin tahiyya ne, amma dan kai ta a cikin sallah kamar alal misali, a cikin sujada kamar alal misali, kana cikin sujada kaji an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ne kace sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada. Wannan kwarai da gaske babu wani aibi a cikin wannan, kamar da aka rawaito daga Imam Ahmad da Imam Malik, Imam Abdul Malik ibn Habib, dukan su yi fatawa akan cewa wanda yake cikin sallah a kowane hali yake a kowane hay'a, idan an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya masa salati a cikin sallar tasa. In a kirki a tafi mafi akan cewa a kirki kuma kada ya tsawaita, ba ya ce zai yi an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sai ya kai sai ya dire. Na'am, eh, ba a bayyana salatin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azu shi, kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal yake. A cikin malamai sai ya gafara da furu'a a cikin wannan suke nufi a kan wannan matsalar, da shi da Abdul Malik ibn Habib da Ibn Majrar Imam Malik, dukkanin su suka ce mutum kada ya bayyana ya afirka, domin saboda babin addu'a ne. Wannan yake a cikin a'immatul mazahib al-arba'a, suwa ne ne suka tafi a kan cewa jini najasa ne, kuma suwa ne ne suka tafi a kan cewa ba najasa ba ne. Dukkan a'immatul arba'a sun tafi a kan cewa jini najasa ne. Wanda yake jini ba najasa ba ne, al-imam al-shaukani ne, ba a cikin a'immatul arba'a ba. Ya ga kuma ibn hazm qawlin sai kuma shaukani ne iftar gare shi, amma a'immatul arba'a gaba ki dai sun tafi a kan cewa jini najasa ne. Wannan yake dan Allah yana son a yi masa bayani mai warkarwa a kan aiki da hadisi mai rauni, shi ya halatta ko kuma a'a, a ina ne ya halatta, a kuma ina ne bai halatta ba, shin hadisai da isai a cikin bulughul maram za a iya yin aiki da su ne ko kuma a'a? Wannan tambaya ta bari ta wani lokaci insha Allah, don saboda tsare wani lokaci wannan ta da muhimmanci, amma saboda tsare wani lokaci da zai yi wannan bayanin ba. Wannan yake tambayoyin ta guda uku ne a kan sallar ƙasar. Sallar ƙasar ita ma za mu bari sai bakon mu ja insha Allah, don yanzu lokaci ya bari. Wannan yake tambayar hukuncin matar da mijinta ya neme ta ta ƙi kula shi kullum haka har ya nemi matar banza su kai guna, sai ya bari Allah. Wannan aikata har'a don ta ƙi shi wannan bai halatta masa ya je saɓa Allah ba. Ita da laifinta, mutunta, tunda kullum za ta kwana cikin fushin Allah, mala'iku na tsine masa ya mata wa'azi ya bayyana masa wannan, amma wannan ba halatta masa zai bai zai yi, idan ya haka ya halatta. Wannan kuma yake nuna sai da kaya akan naira 100, idan ya ta zai ci naira 10, sai wani ya takura masa ya tayar masa naira 91, ya rantsa masa naira 1 na ci, menene hukuncin rantsuwar da nayi? Eto babu kata al-maza da dace ba, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cewa ɗaya daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya wato kallon su ranar al-qiyama shi ne mai sayar da abin sayarwarsa bil halikin tabi da ƙarya, wadda take da rantsuwa take ta ƙarya, da kun ji da yake da rantsuwa wadda take ta ƙarya ba, amma rantsuwa abin nan a cikin ciniki malamai sun ɗauka daga nan a kan wato tarhanta da ganin rashin kan rantsuwa a cikin harkar ciniki. Kada abin nan mutum ya, saboda sunan Allah maɗaukakin sarki bai kamata mutum ya zamanto an yi wasa da shi ba, da rinƙa rantsuwa ne a kan abin da yake mai ƙadar. Wannan yake ƙaramin ƙarfi taunama yakan wadatar da babban ƙarfi wanka, ai taunama ba ƙaramin ƙarfi ba ne, ƙaramin ƙarfi alwala ne. Ita taunama kamar da muka ce ba ƙarfi ba ce, mai halatta ta yi ibada ne tare da rashin ƙarfi a jikinta, za ta halatta mata ta yi abin da yake ba ka da alwala, kuma za ta haramta mata ta yi abin da yake ba ka da wanka. Kamar tana da janaba ko mace tana da haila, lokacin sallah zai tsiri kafin ya zamanto kan cewar ɗaya daga cikinsu ya yi aiki, ya yi wanka, ya riƙi ibadar, ta sai ya taunama, sai ya zamanto wannan taunamar ta halatta mata yin ibada tare da cewa rashin karfin nan a jikin ka, amma ba za ka karfafa shi ba. Na'am, mace mai haila, idan mace mai haila ya zama kan cewa ta zama al'adarta, ta zama al'adarta gabda a yanda zai zama cewa idan ta yi wanka abinda zai mata saura, idan ta tsaya take za ta yi wanka, alal misali da ba za ta iya wanka ba sai ta samu ruwan zafi, kuma take za ta yi wanka da ruwan zafi din nan lokacin sallah zai fita, to sai ya zama ta kanta take ta yi mata halitta mai kanta yin wannan ibada. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina.